sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan dare. Ni ce Zahra Aminu Fage tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da wannan shiri. Yau Asabar 25 ga watan Janairu shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya takaddama ce take neman kunno kai tsakanin mahukunta da kungiyoyin masu zaman kansu da ma ƴan siyasa akan batun sauke zababbun shugabannin kananan hukumomi. Sannan kamar yadda kuka ji a shirin mu na rana za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da muka yi da wani da daddan ne hulɗa da sashen Hausa akan cika shekaru 41 da kafuwa. Bayan nan za mu kawo muku shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba yake gabatarwa. Sannan muna tafe da labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Lauyoyin da ke kare shugaba Donald Trump na Amurka sun gabatar da hanzarinsu yau dinnan Asabar a Majalisar Dattawan Amurka. Bayan da masu kare tsige Trump da Majalisar Wakilai ta yi suka kammala gabatar da hujjojinsu a yau din rana ta uku a wannan zaman sauraron batun tsige Trump mai cike da tarihi da Majalisar Dattawan ke yi. Lauyan fadar White House Pat Chapelon ya fara kare Trump ne da ikirarin cewa masu kare tsige Trump da Majalisar Wakilai ta yi sun kasa cimma burinsu. Yayin da yake nasa jawabin, mataimakin lauyan fadar White House Michael Papura ya saka faifan bidiyo inda jagoran masu kare matsayin ƴan demokrat a Majalisar Wakilai Adam Schiff ke fassara manufar Trump a tattaunawarsa da shugaban Ukraine, wanda ya ce hakan wani kazafi ne kawai. Sai dai shi Schiff din ya amsa cewa ya dan kwaskware ainihin maganar Trump din, to amma ya ce kwaskwarimar ta yi daidai da manufar da aka san Trump da ita. Yawan waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar ƙasa da ta auku a gabashin Turkiyya jiya Juma'a ya haura 29 baya ga mutane sama da 1,000 da suka samu raunuka. Masu ayyukan ceto na ci gaba da neman waɗanda ke raye ƙarƙashin baragwazon gine-gine a lardin Alazik da Malatya mai makwabtaka da wurin a cewar hukumomin Turkiyya. Mutane 17 ne suka mutu a Alazik mai tazarar kilomita 560 daga Ankara babban birnin kasar. Wasu kuma 4 suka mutu a Malatya mai tazarar kilomita 100 can gabas da birnin na Ankara. A yayin da kasar Kamaru ke ci gaba da fama da mummunan rikici musamman ma na barazanar ballewar ƴan wato sashin Ingilishi, yau dinnan Asabar gwamnatin kasar ta bayar da izinin fara yakin neman zaben majalisar dokokin kasar da na kananan hukumomi wanda za a gudanar ranar 9 ga watan Gobe. Jami'in hulɗa da jama'a na hukumar zaben kasar Mallam Labaran Hassan ya gaya ma wakilin muryar Amurka a Kamaru Garba Awwal cewa
to a halin yanzu mu a ta bangare mu ainihin shugabannin hukumar zabe mun gama shirin mu rankatakaf duk wani akwatu wani kayan zabe mun gama tura shi. Ina kira da talakawan Kamaru kowa da kowa duk mai katin zabe ya fito ya je ya jefa kuri'ansa ya koma gefe ya zauna ya bar hukumar zabe ta yi aikin ta. Wanda bai da katin zabe zuwa gurin zabe ba nashi bane. Ba ma son fitina. Gwamnati ta ba mu jami'an tsaro.
Sai Alhaji Garba Abubakar dan takara ne a jam'iyyar mai mulkin kasar RDPC ko CPDM na shugaban karamar hukuma shi ma ga irin bayanin da ya mana.
Yau nan Allah ya kai mu za mu bude taron campaign. A wannan taro muna gayyatan dukkan mutanenmu da kuma waɗanda suke son irin abubuwan da muka yi.
Sai ba manga sisi dan takara ne na kujerar majalisar dokoki na kasar a karkashin jam'iyyar Hamayya Peace.
To yau dai an bude din campaign nan ne a nan Cameroon, muna nan dai mun shiga wasa. Dai abinda zamu yi fada kan muna so campaign nan da za yi ta a yi ta a gaskiya.
A halin yanzu dai ana jiran koya zaben zai gudana a kasar ta Jamhuriyar Kamaru domin irin yanda ake fuskantar waɗansu matsaloli musamman ma ta bangaren tsaron kasar. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Awal Garba, Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da masu ƙaura da kuma sauran masu ruwa da tsaki na neman gudunmawar dala miliyan 658 a wannan shekarar saboda kula da 'yan gudun hijira wajen 735,000 da kuma mutanen Habasha kimanin 500,000 da ke basu matsuguni. Hukumar ta kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yaba da irin sukunin da gwamnatin Habasha ta baiwa 'yan gudun hijira cikin shekaru uku da suka gabata. Damar mukin da gwamnatin Habasha ta baiwa 'yan gudun hijira sun hada da aikin wato aiki da kuma samun abubuwan more da rayuwa da ilimi da rijistar haihuwa da dai sauran abubuwan bukata. To amma mai magana da yawun hukumar Andrej Machelic ya ce ana buƙatar kuɗin faɗaɗa irin waɗannan abubuwan buƙata da kuma waɗanda za a ƙara nan gaba. Ya ci gaba da cewa tsarin yadda ƙasar Habasha ke tunkarar matsalar 'yan gudun hijira ya haɗa har da ayyukan hukumar kula da 'yan gudun hijira da sauran ƙungiyoyin jin ƙai wajen 57 kan yi. Manufar tsarin shine cikewa gegen gibin da ke akwai a bangaren lafiya da ciyarwa da ilmantarwa da dai sauransu.
Ibrahim ka Almasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Wannan takaddama ya samo asali ne daga wasiƙar da Attorney General na ƙasa ya aikawa wani gwamna na jihar Kudu maso yamma akan shirye zaɓaɓɓun shugabannin ƙananan hukumominsa ya naɗa wasu na riƙon ƙwarya.
A wani abu da shugaban ƙungiyar Save the Change Alhaji Bashir Dan Musa ya ce a gaggauta yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa garan Bawul.
Wato ya kamata a yi gyara tsarin mulkin ƙasar nan. Su majalisar da muke da ita yanzu ta ƙasa. A fahimta ta a wannan karkashin shugabanci nasu a shirye suke su irin waɗannan gyare-gyaren domin naga sun dauko hanya. Wannan tsari da ake cewa kuɗin ƙaranan komai su je hannun gwamnoni a soke shi ba tsari bane ba a rushe shi. Wannan tsari da aka ce hukumar zabe ta jiha ta gudanar da zaben ƙaranan hukumomi a rushe shi because duplication ne. Ba su da kayan aiki, yawancin kayan aikin nan da na ainihin suke amfani. Su duk abin da yawanci mutane na zargin su da cewa duk abin da gwamnatin jiha take so a yi shi ake yi.
A nashi nazarin, mai magana da yawun jam'iyyar ANRP sai su Akume ya ce yana goyon bayan matakin da gwamnatin tarayya ta dauka ne na ba wa ƙananan hukumomi kuɗaɗen su kai tsaye domin su ne suka fi muhimmanci a harkar demokradiyya.
That's why I was happy about the letter by the Attorney General of the Federation.
Shi kuma masanin kimiyyar zamantakewan dan Adam kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari ya ce an dade ana ja in ja akan wannan batu kuma laifi ne na kundin tsarin mulkin ƙasa.
Tsarin mulkin Najeriya bisa ga dukkan alamu bai fito ƙarara yayi bayani wanda zai kwantar da zuciyar kowa akan menene takamamman ginshikin da aka dora tsarin kana kuma bi ba. To shi yasa ake ta samun takaddama. Akwai yunkure-yunkure da aka yi a baya domin ganin cewa an tabbatar da wannan tsari na ƙananan hukumomi ya samu cin gashin kansa. To amma yi ta samun cikas.
Abin jira a gani shine yadda za ta kaya a tsakanin ƙungiyoyi masu zaman kansu da gwamnonin da suka riga suka sauke zaɓaɓɓun shugabannin ƙananan hukumominsu. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Madina Dauda da wannan rahoto wanda takaddama ce ta kunno kai tsakanin mahukunta da kungiyoyi masu zaman kansu da ma 'yan siyasa akan batun sauke shugabannin ƙananan hukumomi. Kamar yadda aka sani a wannan makon ne sashen Hausa na murya Amurka ya cika shekaru 41 da kafuwa a shirinmu na rana. Mun kawo muku tattaunawa ta musamman da wato wani mai hulɗa da sashen Hausa madakin Saminaka Alhaji Garba Suleiman inda ya yi mana bayanai kala yanzu kuma sai ƙaro mana ci gaban bayanan.
Bayanin wani masallaci da aka buɗe a nan wannan program shi ma bani manta da shi wanda muka yi wanda mutane sun ji daɗin wannan bayanin. Wato wani masallaci ne a nan a Amerika garin Boston wanda sa Ahmadu Bello Sadonu Sokoto shi tun yana raye ya samu gudunmawar da za a bude wannan masallaci. Amma shekara da shekaru aka ƙi gina masallacin aka ƙi ba da wurin da za a bude da sauransu. sai lokacin wannan masu sauraron mu ina bayanin nan ne don nuna muhimmancin ainihin aiki na alheri bayanai masu gamsarwa wanda ake wayarwa da mutane a duniya kai akan abubuwan da ke faruwa a nahiyar Afirka da duniya baki daya. Ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da ita wannan sashen Hausa na Voice of America take yi. To wani da yawa ma ba zai taba sanin cewa wannan bawan Allah ba wai a Najeriya ko a Afirka ba, har a Amerika ya nemo wani abubuwan da yake an yi ma al'umma sun amfana a Amerika ba ma a Afirka ba. To in ba din su Voice of America sun yi wannan program ba an sanar da wuya a yi wannan kuma program da Kabir Fage da Halima Jumlau muka yi shi wanda mutane da yawa suka tambaya. Sannan kuma akwai tambayoyi ko wani program take shi ma mutane na sauraron shi sosai da Niger, Chad, Cameroon da sauransu. Duk da sashen West Africa inda dai ake Hausa a Afirka to suna ji sun kuma gamsu. To kin ga program masu sauraron irin waɗannan da yawa iri-iri yana wayar da kan mutane a halin da ake ciki a Afirka. Na yi bayanin yadda ake layya, yadda ake yanka ko kaza ne ma a nan a Amerika, wanda yake mutane sun zaci kamar yadda dago ake yi a gida ne haka ake yi a nan. Don wani mutane sun fahimta wa rediyo sashen Hausa ya wayar da kan mutane har nake cewa a ci da bismillah. A yanzu haka ma a Najeriya da yawa mutane suna kira na a ci da bismillah, naman duk da za ka ci Amerika to yi bismillah. Banda wannan aka zo aka yi labarin noma yadda ake noma a nan Amerika da ita Halima Jumrau muka yi wannan ma program din wanda ya wayar da kan mutane da yawa yadda yake har waɗansu sun ƙaru yadda na yi bayanin a nan Amerika kureje don ma rashin kunya da gata da yake da shi sai zo hausa mota kamar ya shiga cikin motarka in ka taba shi kuma ka shiga wani halin haula'i da hukuma
ka karya doka
ka taba wani halittar ubangiji. Amma a Najeriya ayin kurejen ma ka gan shi ai harami za ka bi shi kama
haka ne. To me za ka ce game da waɗanda suka kafa wannan sashi na Hausa na muryar Amurka?
To a gaskiya wanda suka kafa wannan sashi na muryar Hausa sun yi rawar gani, sun yi abin ku zo ku gani, saboda wato wannan sashen Hausan fa to a duk duniya in dai ba makamantansu kamar ko su BBC ko su Radio France International da su Deutsche Welle ba, sai kuma irin namu na gida local channels ɗinmu kamar su gidan Radio Nigeria na Kaduna da sauransu dai ga su nan. To a gaskiya wanda suka kafa wannan gidan radio sun yi wato rawar gani, saboda duk abin da ke faruwa a duniya gaba ɗaya ana kawo shi abin da za a ce musu san barka.
Alhaji Garba Suleiman madakin samuna ka kenan a tattaunawar da muka yi da shi. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana ci a ƙarfe 3:43. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To an sha yin tambayoyi kan lokacin da aka kafa sashen Hausa na muryar Amurka da kuma waɗanda suka kafa. To ganin ana cikin makon da sashen ya cika shekaru 41 da fara yaɗa shirye-shiryensa a duniyar Bahaushe, mun nemi jin ta bakin Malam Hassan Lawal Sallau Jibiya, dan ɗaya daga cikin ma'aikatan gidan rediyon na farko, wato marigayi Lawan Sallau Jibiya, wanda masu sauraron mu da dama ke sha'awar jin wani abu game da shi. To kamar yadda na ce, muna cikin makon bukin cika shekaru 41 da gidan rediyon muryar Amurka ya yi, saboda haka tambayoyin da za mu yi ma Malam Hassan Lawan Sallau Jibiya za su fara ja'a ne ga batun murnar cika shekaru 41 ɗin. Da fari dai na tambayi Hassan Lawan Sallau Jibiya lokacin da mahaifinsa marigayi Lawan Sallau Jibiya ya fara aiki a sashen Hausa na muryar Amurka, sai ya ce
shi marigayi mahaifina Lawan Sallau Jibiya Allah ya shiga suna daga cikin ma'aikatan farko da suka bude sashen Hausa na muryar Amurka shekarar 1979. Suna daga cikin wanda suka zo kafin su fara watsa labarai a iska na farko tare da wasu 'yan tsirarrun ma'aikata da wani Bature da ya taya su satin. To lalle-lalle mu ma watanni kaɗan bayan an buɗe sashen Hausan, Allah ya kaddara mu ma aka haife mu a wannan ƙasa. To saboda haka wannan biki da ake na cika shekara 41 ba ƙaramin muhimmanci yake gare ni ba, ni kaina da sauran 'yan uwana da kuma shi mahaifin nawa, na san kuma yanda yake alfahari da wannan aiki da suka yi, wanda shi ne ya sa sashen ya kai ga inda yake yanzu. Su ne wato ma'aikatan na farko da suka fara yin shimfiɗa na ainihin shirye-shirye sannan da aka san sashen Hausa na muryar Amurka a duniya baki daya.
To Malam Hassan, shin wani lokaci ne na tsawon aikin da ya yi a wannan gidan rediyon ya fi burge shi?
Na'am. Wato da yake kusan a ce rayuwar shi gaba ɗaya kusan ta aiki a nan Amurka kafin ya shekara 16 ne yana aiki a wannan sashe. So kusan za ka ce rayuwar gaba ɗaya ta aiki ne tukuru, kullum za ka ji an yi aiki tukuru, kullum yana faɗa yadda ake aiki a sashen Hausa tukuru, ba kama hannu ba wasa. So akwai abubuwa kamar guda biyu ko zuwa uku. Na farko akwai lokacin da shugaban ƙasar Najeriya marigayi Shehu Shagari ya kawo ziyararsa ta farko a nan Washington DC. To sun tafi airport sashen Hausa na muryar Amurka, wato ya yi abin da ake ce ma kamar kai tsaye live coverage na wannan ziyara ta shugaban ƙasa lokacin ina ga shugaba Kennedy ne, da yanda ya je ya tarbe shi a airport, da yanda ya sauko har wato abin da ke da mamaki da wannan aiki da suka yi, wato yanda aka komin mulki aka ce an yi sai kaji an faɗa a cikin rediyo. So wannan yana daga cikin wani lokaci wanda shi kanshi mai gida yake alfahari da wannan. Na biyu kuma akwai lokacin da kafin shi Shagarin ko kuma bayan shugaba Buhari ya karɓi mulki hannun su Shagarin, to ina ga sashen Hausa ta muryar Amurka su ne sashen wato na ƙasar waje na farko da suka fara
ƙasa da ƙasa haka
da suka fara hira da shi. To shi baban nawa shine ya je wannan hiran da shi, za ka ga yana faɗan yanda matakan tsaro tun da kaga sabuwar gwamnati ce kuma ta soja. To duk wani ɗan jarida da zai zo daga ƙasar waje yanda aka dinga caje su, ya ce habjiran da zai rubutu da shi sai da aka kwankwance shi aka makin shuwa babu ko abin rikodin ko wani abu a ciki banda da ita microphone da yake yawo da shi. To wannan labari tun muna yara muna jin wannan labarin, an sha bakai tashi yanda soja suka abin da.
Sai inda marigayi na raye yanzu zai so ya yi fatan alheri ga wannan gidan rediyo wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka assasa har ya yi suna ya zama ɗaya daga cikin shahararrun gidajen rediyon ƙasa da ƙasa a duniya, mun san da zai so ya yi fatan alheri ga wannan gidan rediyo yayin da yake cika shekaru 41, ko za ka gaje shi wajen yin wannan fatan alheri?
Gaskiya ne. To gaskiya na farko muna miƙa godiya da ni da sauran 'yan uwana na ainihin dangi da kuma iyalan shi marigayi Lawal Sallon Jibiya, muna miƙa fatan alkhairinmu ga wannan sashi mai cike da yanzu fasaha ta zamani da kuma ainihin masu saurari. Na san zai alfahari da yanda sashen ya girma, yanzu kuna da ofisoshi a ko'ina a Najeriya da kuma wasu ƙasashen Afirka, ga kuma talabijin an buɗe ga wato abin na social media shi ma dai ana ta kokari lalle lalle na san da a ce shi mar ga yana raye zai alfahari da kamar yanda ko da yaushe har ya koma ga Allah ko da yaushe yana alfahari da sashen Hausa na murya Amurka. So muna fatan alkhairi mu ma kuma muna alfahari da wannan sashi, muna masu fatan alkhairi, muna fatan cigaba da girma kamar yadda yanzu suke ta ƙara ɗaukaka, samun ɗaukaka da kuma masu saurare a faɗin ƙasashe da yawa ma na Afirka gaba ɗaya.
Haka to Mala Hassan, ko za ka sake wakiltar shi mahaifinku wajen bayyana ra'ayi kan sabbin shirye-shirye da ake bullowa da su saboda inganta wannan sashe na Hausa?
Kwarai kuwa wato banda mun yi maganar talabijin, mun yi maganar abubuwa da yawa na social media ga kuma shirye-shirye da ake yi, wato shirye-shiryen lafiya ne, shirye-shirye na ilimi, shirye-shirye na matasa. Gaskiya duk wannan shirye-shirye ne wanda mutane suke ji kuma suna karuwa da su. Akwai wa'anda kamar irin shirye-shiryen lafiya da zaka ji in kaji mutanen gida suna cewa ai amurya Amurka suka ji cewa an ce magani kaza yana kaza ko kuma ciwo kaza ga abin da yake sa shi. To wannan ba karamin taimakawa mutane yake ba, tunda wani lokaci ko kuma yanda ma za su tafiyar da rayuwarsu, you know, an yi magana yanda abin da ya kamata ka ci ko kuma in kaji ciwo kaza ka je wajen likita ya duba ka. To wannan shirye-shirye ba wato kananan shirye-shirye bane ba wajen taimakawa mutane, gashi kuma ana yin da yaran da suka iya. Wani lokaci wato sun ma fi samun kwanciyar hankalin su kira gidan rediyo su tambaye su, ko su rubuto wasiƙa su tambaye su tambayoyi don su tafi wajen likita, saboda likita yana sauri, yana binnan zai so gara shi gidan wannan shirye-shirye suke gina gidan rediyo, wasu tambayoyin wanda ba wai sai likita ya duba ba yana ƙara wayan mutane da kai. To wannan abu ne mai kyau. Ga shirye-shirye kuma na siyasa, shirye-shirye na siyasa ana, you know, ana jira da mutanen da suke ainihin jagoranta al'umma, kuma wani lokaci a bada dama ma a yi masu tambaye-tambaye wato kai tsaye. Wannan shirye-shirye dukkan su wato ba karamin taimaka ma al'umma suke ba, kuma na san cewa Hausawa ko ina suke a faɗin duniya suna alfahari da wannan sashe, saboda wannan shirye-shirye da aka bullo da su. Mu ma haka muna kuma alfahari da wannan sashe na murya Amurka.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Hassan Lawan Sallau Jibiya da ya ansa mana waɗannan tambayoyin na musamman da wanda ya haɗa mana sautin Leon da kuma injiniya mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa a huta lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai labarin wasanni amma a takaice.
Wasanni a takaice.
Tsohon dan wasan Super Eagles na Nigeria Odion Ighalo na kan hanyarsa ta komawa kungiyar Manchester United ta kasar Ingila. Rahotanni sun bayyana cewa United ta so mazaurcin Ighalo da take fatan samu a zaman aro a kasuwar cefane ɗan wasa ta watannin na Janairu. Rashin Marcus Rashford da ke fama da rauni ya haifar da babban gibi a United inda take fatan maye gurbin da Ighalo. Ighalo mai shekaru 30 yana da sauran shekaru 2 a kwantaragin sa da kungiyar Shanghai Shenhua ta kasar China. To amma ta yi wa samu cimma daidaito tsakanin ta da United kafin rufe kasuwar cefane ɗan wasa. A ɗaya bangaren kuma mai horar da ɗan wasan kungiyar Tottenham Jose Mourinho ya soki lamirin lokacin da Inter Milan ta tsara na sayan ɗan wasan ta Christian Eriksen. An dade ana rade radin komawar Eriksen a Inter. To amma bata yi wani yunkuri ba sai gabda rufe kasuwar cefane ɗan wasa ta watan Janairu. Kuma tuni da ɗan wasan ya shirya tafiya kasar ta Italiya domin kammala shirye-shiryen komawarsa. To sai dai Mourinho ya zargi shugabannin kungiyar ta Tottenham da shiga wannan cinikin a daidai wannan lokacin. Yana mai bayyana takaicin rabuwa da Eriksen da ya ce yana ɗaya daga cikin ‘yan wasan da yake ji da su a kungiyar. A daidai lokacin da Chelsea ta sami tsallakewa zuwa zagaye na biyar na gasar ƙwallon ƙafar cin kofin ƙalubalen ka na FA na Ingila, Tottenham na da sauran aiki domin kuwa wasa ta kwana tsakanin su da Southampton sakamakon kunnen doki da suka yi a wasan su na yau. Tottenham din ce ta soma zura ƙwallo a minti na 58 na wasan, to amma Southampton ta farke cin ana dab da kammala wasan. Hakan ya sa har sai an buga wasa na biyu ne za a tantance goni a tsakanin su. To sai dai a nata bangare Chelsea ta sami tsallakewa ne bayan ta yi galaba akan Hull City da ci 2-1. A fagen wasan tennis kuma a ci gaba da fafata babbar gasar Australian Open ta bana, Nick Kyrgios zai kara da mutum na farko a duniyar tennis Rafael Nadal a zagaye 16 na gasar bayan da ya yi galabar doke Karen Khachanov. Nadal mai shekaru 30 ya doke Pablo Carreño da turmi uku a jere a zagaye na uku na gasar. Murtala Faruk sanyin na a Washington DC.
Kafin mu kammala shirin namu ga Ibrahim Garba ya dawo da takaitattun labaran duniya.
To a takaicen, lauyoyin da ke kare shugaba Donald Trump na Amurka sun gabatar da hanzarinsu yau dinnan Asabar a majalisar dattawan Amurka bayan da masu kare tsige Trump da majalisar wakilai ta yi suka kammala gabatar da hujjojinsu a yau rana ta uku a wannan zaman sauraron batun tsige Trump mai cike da tarihi da majalisar dattawan ke yi. Yawan waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar ƙasar da ta auku a gabashin Turkiyya jiya Juma'a ya haura 29 baya ga wasu kuma sama da 1,000 da suka jikkata. A yayin da ƙasar Kamaru ke ci gaba da fama da mummunan rikici musamman ma na ɓarke wato na barazanar ɓallewar ‘yan sashen Ingilishi, yau dinnan Asabar gwamnatin ƙasar ta bayar da izinin a fara yakin neman zaben wato majalisar dokoki da kuma ƙananan hukumomi wanda za a yi a ranar 9 ga watan gobe. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da masu ƙaura da kuma sauran masu ruwa da tsaki na neman gudunmawa ta dala miliyan 658 a wannan shekarar saboda kula da 'yan gudun hijira wajen 735,000.
Masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai Hailu Haile da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.